Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, murya bege don kowa. Mai sauraro maraba da sake saduwa da kai a cikin shiri na yau. Ina fata ana cike da farin ciki domin mun sake dawowa. Ishaya Zakariya ke maka maraba da sake saduwa da kai. A cikin shiri na yau muna da fili domin sujada tare da Pastor Alkali Mazuba. Muna kuma da fili domin gaishe-gaishe. Mai sauraro ina fata za a kasance tare da mu yayin da za mu yi tarayya tare. Kar a manta, Pastor Audu shi ma yana shirye da guziri domin rayuwa. Wa'annan musamman domin ka ne da iyalinka. Don haka sai a murmutso kusa da akwatin rediyo a samu wa'annan albarkun. Maraba da sake saduwa da kai. Za mu bude fili na yau da kira ne daga jihar Nasarawa wadda dan uwa Bayasom yayi. Bari mu saurari abinda Bayasom ya faɗi.
Hello, salamu alaikum.
Salamu alaikum, salam.
An wani lafiya?
Lafiya kalau.
To, sannu. Muna magana da wane ne?
Bayasom.
Okay, Bayasom daga ina?
Ni daga Taraba ne amma ina lafiya.
To ya lafiya?
Lafiya kalau.
Ya ake jin shirye-shiryen mu?
Na ji dadi sosai tunda na gwada layin ya tafi na gode.
To baya so mu ma mun ji dadi.
To sannu.
Shirye-shiryen mu suna ginawa ko suna gina ka?
Ginawa sosai.
To
sannu.
Yawa ci gaba na sauraron mu kowane lokaci.
Sannu.
Yawa mun gode.
To sannu.
Yawa.
Daga nan lafiya a jihar Nasarawa sai a karamar hukumar Kauru a jihar Kaduna inda za mu saurari abin da dan uwa dan Lami ya faɗi.
Lafiya kalau. Lafiya kalau.
Ya hakuri da jama'a.
To mun gode Allah. Yawa muna magana da wane ne?
Dan Lami.
Okay, dan lami dan uwa dan Lami daga ina?
Daga Kaduna State, Kauru local government.
Dan Lami ya Kauru.
Lafiya kalau.
Ya ake jin shirye-shiryen mu?
Lafiya mu gode wa Allah.
To sannu.
Gaskiya na kira ka mu gode maka bisa na ina saurare shirye-shirye da kuma wa'azi da kuke gaskiya abun ya taba ina cewa ubangiji Allah ya kara muku ruhun sa musulki ya kuma jagorance ku sa'an na ya zuwa ina tuna da mu domin musamman mu a yankin Irigwe domin ni mutum Irigwe.
Irigwe, okay, a jihar Plateau.
Amma ina jihar Kaduna ne, muna Gwandar ne.
Okay.
Ni dai ina jihar Kaduna da ake muna bon amma ni kabila Irigwe ne. Gaskiya ina so a yi addu'a ga mu bisa ga ababe da suke faruwa. Gaskiya ina kauna bukata a yi addu'a tuna domin yanda ubangiji Allah zai kawo karshe wannan matsalan.
To dan uwa dan Lami za mu yi addu'a domin ku.
Ne gaskiya ma gode sa.
Yawa Allah taimake mu. Allah ya ci gaba yana karfafa mu.
Tamam.
Yawa mun gode.
Wala gode.
Mu wuni lafiya.
To bari mu garzaya zuwa jihar Niger inda za mu je muryar wani mai suna Jonathan.
Ya gajiya.
Lafiya kalau.
Ya aiki.
To mun gode Allah.
Ya harkoki ya aiki Ubangiji.
Ɗaukaka ga Allah.
Ina gaisuwa ni ne jambo daga Niger.
Wane?
Jonathan Zaburu Falka Niger State a karamar hukumar Mazama local government.
To ya Niger yau?
Niger yau san lafiya.
Ya ake jin shirye-shiryen mu?
A cikin kullum muna nan muna jin daɗi. Allah ya kara da muku.
Amin, amin. Allah sarki.
Ko yana cikin mun da same ku ba sai yau nace da ban gana ko Allah zai sa ka kama ku kuma ga Allah ya sana ku
gaskiya ne to mun gode sosai
sa mu cikin addu'a yanda Allah zai sa mu wannan kashin tsiya lafiya
amin amin
wa ina gaida da su duka waɗanda suke aiki tare
okay to dukan za ku ji
na gode
yauwa amin mun gode mu una lafiya
Murya na biye da zamu ji murya ne na Reverend Takai daga jihar Niger bari mu saurari muryar sa
an wani lafiya
lafiya lo
ya aiki
da godiya
kana tare da Adventist World Radio muryan bege don kowa
isa zakariya zake mujalla
a'a abokin aikin shi ne
Oya kuke
lafiya kalau
muna jin dadi aiki ku sosai
to muna magana da wane
da Reverend Takai ne daga Kuta Niger State
wane
Reverend Takai daga Niger State Equator
okay to muna gaishe ka sosai
daga Niger
ya mutanen Niger
lafiya lau shiroro local government
Okay, kuna kama mu sosai kuna jin dadin shirye-shiryen mu ko?
Korai da gaskiya.
To mun gode sosai.
Iba sajin suna Isha Zakariya, Isha Zakariya. Muna jin dadi musamman wakoki da matan ku suke yi.
Allah sarki.
Yawa.
An samu ginuwa kenan a cikin kalmomin wakokin. Nace ka samu ginuwa kenan
kware da gaskiya ta samu girma
mun mai yasma Allah da daukaka
na gode ubangiji ya tara bi sheku
amin a cigaba ana sauraron mu ana gayyatan abokai duka su ma suna samun albarku
kware
to mun gode sosai
abota lafiya
amin amin
a daina da Ishaya Zakariya
Ishaya Zakariya zai ji
to na gode
yawa
Sebastian Garba daga jihar Adamawa ya kira mu ga sako da shima ya idar
Hello ina ni muza
lafiya kalau
lafiya kalau ya ayuka
to mun gode Allah
ya fama da hidimomi
mun gode Allah
sanu Sebastian di garba ne ya kira
okay Sebastian ya unin yau ya Adamawa
lafiya kalau muke ba damuwa
to mun gode Allah
Ya fama da hidimomi.
Mun gode Allah dan wa Sebastian.
Sannufa.
Yawwa.
Na kira in gaishe ka ne da ayyukan da kake yi mana.
To mun gode Sebastian.
Sannufa, sannu.
Allah ya bada lada.
Amin. Allah ya sa ya karfafa ban gaskiyan ku yi mana mu ma mu karfafu a cikin maganan Allah.
Amin dan wa Sebastian.
Sannu sannu.
Mun gode sosai.
Yawwa sannu.
Muna lafiya.
Yawwa.
Yawwa.
Ga masu sauraron mu a jihar Kano musamman daga karamar hukumar Rogo a jihar Kano muna samun sakonnin ku muna samun karfafawa daga kira da kuke yi mana. Amma bari mu saurari muryar Malam Alihu Tukur daga bari a karamar hukumar Rogo a jihar Kano da sakon sa.
Assalamu alaikum salam.
Awon lafiya.
Lafiya lau.
Sannu sannu.
Advance Radio.
Mu ne.
Ya aiki.
Lafiya. Kalau muna magana da wane?
Muna magana da Malam Aliyu Tukulbari.
Malam Aliyu Tukulbari. Ina bane bare yake?
Bari tana jihar Kano karamar hukumar Rogo.
Allah sarki to ya hidimomin yau da kullun
lafiya lau ya shirye-shiryen kuma
to mun gode Allah ya ake jin shirye-shiryen Adventist World Radio
to ai jin dadi ne yasa ma kaga yanzu aka dauki lokaci aka mun gode mu a nuna muku munna da jin dadi da kuma gamsuwa
Allah sarki Malam Aliyu to mun yi farin ciki
gaskiya shirye-shiryen ku suna kayatawa ba abin da zai muku sai dai ku addu'a Allah ubangiji Allah ya saka muku
amin amin Malam Aliyu
wannan shiri na ku yana kayatarwa sosai sai da sosai gaskiya ina sa kullun ina entertainment din mu duk karfe 8 mukan saurare shi domin mu karu mu gina a ruhaniya gaskiya
to ana jin na safa ma ai
ana samu na safa gaskiya dai shi gaskiya lokacin na addu'a safiya ban cika saurare amma wasu suna ga amma dadaren nan dai gaskiya shine na fi karuwa da shi gaskiya
okay Allah sarki
wallahi ina so ku sanna cikin masu sauraron ku sosai da sosai
to dan uwa Mala Aliyu zamu yi kokarin hakan
ya su Ishaya Zakariya
lafiya kalau suke
kai ubangiji Allah ya saka abu da waki da alheri
amin 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 amin
kai mutumin nan yayi ilimi Allah kuma ya kara mai ilimi da hikima gaskiya
amin amin Mala Aliyu
wannan shirye-shirye da kuke yi na guzuri na rayuwa nan gaskiya irin nan ba karan fadakar waye ke yi ba
to daukaka ga Allah
nakan ji dadi cikin minti 5 za ku yi wa'azi kuma za ku gamsar da mutum cikin lokaci kuma tun ga ai za ka kawo daga cikin tafi din ki kai wannan abun fan abin naku yana ba da mushawa da mamaki gaskiya kai mu gudu za kai gaskiya Allah ka tare da ku kan
gaskiya ne Mala Aliyu
to godiya da wani ke magana kenan
kana magana da Pastor Shem D Audi ne
okay wannan lokaci nakan buga ni yanzu ba na dan buga da wannan lokaci sai ta bugawa dai ban samu so dai ta ba samu ni tun wajen irin watan uku ne ma na taba samu wani zai amma yin tabiga ba na samu amma yanzu kaman ba a yi Allah ya taimaka na samu kuma
Allah sarki za ka saka samu mu yanzu kowane lokaci in Allah yarda
to a gaida da su alfi a gaida da su Ishaya Zakariya su sauran su duk a gaida da su
za su ji Mala Aliyu mun gode sosai
to na gode sai
an gaishe da yan wada bokan arziki
za su ji suna ji ma ko suna cike suna godiya
yawa
kuma da na gode sai an jima
yawa
Adventist World Radio
mai tsauraro za mu yi nazari akan wata batu ta musamman dare na ƙarshe bayan Allah ko kuma banda Allah ko me da farko yana da ƙarshe daga farkon halitta ayar Allah ta ce mana a farawa sura ta 1 aya 5 akwai maraice akwai safiya kwana ɗaya kenan A wannan lokacin duniyan nan ta yi ɗarinta na farko a mabanda Adamu, dare na 6 ita ce dare na farko na Adamu da Hawawa a doron ƙasa. Kan da duniyan nan ta yi ɗarinta na farko, hakan nan ko ba jima ko ba ɗade za ta yi ɗarinta na ƙarshe. Kan da Adamu da Hawawa ko kuma kan da Adamu da Bil'adama Ma'ana kan da Adamu da zuriya tasa suka yi ɗarinsu na farko a duniya, hakan nan za su yi ɗarinsu na ƙarshe a duniya. Ko ba jima ko ba ɗide lallai ne za a yi ɗare na ƙarshe a wannan duniya, ga wannan sara ɗarinmu na ƙarshe na nan tafe. Bisa ga wannan za mu roki Allah ya ƙin samu domin wannan babbar dare na zabi, muna addu'a. Da kuka ya tabbata ga Allah mahalicin dukkan duniya, ‘ya’yanka sun tashi a cikin wannan rana, mai tsauraron wannan tsako kuwa nake mika shi gare ka, ka taimake mu tare, mun ginu mun gane zuwa ga daraja da imanin Isa al-Masihu shi ne macecinmu. Za mu nausa cikin magana, menene dare na ƙarshe? Zan ansa wannan tambaya cikin kwatanci ko bayani. Dukan wanda yake da aure yayi ɗarinsa na ƙarshe a gorinci ko budurwanci. Bayan wannan sunansa Ango mijin amarya. Dukan wanda ya taba zuwa bakunci yayi ɗarinsa na ƙarshe a bakunci bayan wannan ya koma gida. Wata kan magana kenan mu koma gida. Mai tsauraro ci gaba, in Allah ya kai mu gobe za ka ji wannan kyakkyawar batu mu koma gida. Isra'ila ta taba dandana ɗarinta na ƙarshe a bakunci. Isra'ila ta yi ɗarinta na ƙarshe a ƙasan bauta. Isra'ila ta yi ɗarinta na ƙarshe a Masar. Bayan nan sai gida a ƙasan Kan'ana. Yaya ake ɗare na ƙarshe? Idan muna son fahimtar wannan batun da kyau, za mu sake waiwai littafin Daniel Sura 5 daga aya ta 9 ta farko har ta ƙarshe. In ka samu zarafi ko kin samu zarafi, sai a karanta a gida. Amma a takaice labarin shine Belshazzar sarkin Babila ya shirya ƙayataccen buki domin hakimansa guda 1000 da makarabansa duka sun halarci wannan buki. Kana a cikin annishuwansa sai ya aiko a kawo masa kofi na zinariya wanda kakansa Nebukadnezzar ya taho da su daga Urshalima. Kofunan nan na zinariya ne yayan Allah ke amfani da su domin shan kokon nan ruwa jibi na Allah. Amma a cikin wannan dare da suna cikin sha, wani abu ya faru. Sama bata ji daɗin abin da yake faruwa a Babila ba, sai ga yasar Allah ta fito tana rubutu a bango, rubutun kuwa da haske yake. Anal misali, abin da yake da haske, ga haske bisa ga ganina, hasken ya buge su. Yasar na rubutu darrrr, darrrr. Belshazzar tun yana kallo ayar Allah a cikin littafi na Daniel nan ayar 5 ya ce, sa'annan fa yatsotsin hannun mutum suka fito suka yi rubutu bisa kan fitilla jikin bango na fadar sarki. Sarki kuwa yana ganin sashin hannun da ke rubutawa. Sa'annan hasken fuskarsa ya sake cikinsa, tunaninsa kuma suka wahalshe shi. Gababbuwan gindinsa suka yi ta bugun juna yasu yasu. Da jikinsa ya sake, sai ya ji gababbuwansa sun sake kamar an kwance notoci na babur. Sai kasusuwansa suna bugun juna yasu yasu. Wannan ita ce dare na ƙarshe na Babila. Dare ko na ƙarshe na Belshazzar a kan mulki. Daren nan na ƙarshe, wannan babbar dare ce. Darensa na ƙarshe kenan a mulki. Wannan ita ce dare na ƙarshe na mulkin Babila. Da hakan nan yau, Allah yana gaya maka, kai mai tsauraro, ka sake saurara. Barawo, dare na zuwa, wanda za ka yi sata, sata na ƙarshe ba za ka kara ba. Darenka na ƙarshe kenan. Ya kai mai kisa, dare na ƙarshe na zuwa da za ka yi kisa ba za ka kara ba, darenka na ƙarshe kenan. In kuma ce maka ya kai maye mai jin sakon nan, dare na ƙarshe na zuwa maka da za ka yi maita ba za ka kara ba, wannan ita ce dare na ƙarshe. Labarin Belshazzar a wannan dare, Belshazzar sarkin Bachaldi ya mutu, in ji aya 30 na wannan karatu. Ina kuma son mu ansa wannan tambaya, don me za a yi dare na ƙarshe? Jama'a, dole ne a yi dare na ƙarshe don a kawo ƙarshen sata da barayi. Don me za a yi dare na ƙarshe? Dole ne a yi dare na ƙarshe domin a kawo ƙarshen kisa da masu kisa. Mai tsauraro, dole a yi dare na ƙarshe domin a kawo ƙarshen zina da mazinata. Ka saki na suka saurara da kyau. Dole ne a yi dare na ƙarshe domin a kawo ƙarshen zalunci da azzalumai. Dole ne a yi dare na ƙarshe domin a kawo ƙarshen mungu da mugunta. Ya wajaba a yi dare na ƙarshe domin a kawo ƙarshen zunubi da masu zunubi. Bayan dare na ƙarshe, sai me? tambaya ne mai kyau. Amma ina son wayoyi baya mutuna barayin nan guda biyu da aka gice Yesu da su. Labarin su na samuwa cikin littafin Luka sura 23 aya ta 39 zuwa 43. Barayin nan guda biyu sun yi daren su na karshe a wannan duniya. Kowane ɗayan su kuwa ya yi zabi, zabin sa kuwa na karshe. Dayan da ya kalli Yesu sai ya ce, ka cici waɗansu, ka cici kanka kai ma mana. Sai ɗayan ya harare shi daga hannun daman Isa Almasihu ya ce, kai baka san wannan mutum ba yayi laifi ba? Mu za mu mutu domin zunubinmu, amma menene shi ya yi? Da Yesu ya juya ya kalle shi, sai ya ce masa, hakika hakika yau ina gaya maka, kana tare da ni a paradise. Zancen shi ne, barawo na farko da ya cakuni Yesu a wannan dare ya yi zabinsa na karshe, domin ya zabi mutuwa ta har abada, baya kuwa tuba ba. Daya barawon Yesu da ya ce masa maganansa na cewa, yau kana tare da ni a paradise, ma'ana yau din nan a wannan rana ya yi masa alkawali za ya sadu da shi a paradise, a mulkin sama. Zancen kenan, barawon ɗayan ya zabi raina har abada a darensa na karshe. Idan ko yau darenka na karshe ne, mai tsauraro ka ƙara tunani, menene zabinka? Yo raina har abada ka zaba, ko mutuwa ta har abada? Ka tuna, Belshazzar a darensa na karshe a daurin kasa ya tafi ya ko mutu. Barawo da Yesu, ɗaya barawo ya zabi mutuwa, amma ɗayan ya zabi raina har abada, dare na karshe. Idan ko yau ne darenka na karshe, ka tuna ka yi zabe. Mai tsauraro, kai kokari ka zabi raina har abada, domin ka haɗu da Yesu, wanda ya mutu a bisa giciye, ya kuwa saki ransa mamakonmu, ya mutu a madadinmu, ya kuwa ba mu raina har abada. Allah ya kai mu mulkin sama, domin mu dandana raina har abada tare da Yesu, dare na karshe. Allah ya sa ka tuba, Allah ya sa kin tuba, mu sadu da Yesu, mu cimma raina har abada tare da shi, cikin sunan Yesu shine macecinmu. Muna addu'a, daukaka ya tabbata gare ka ya Allah, yadda ka ba mu wannan zarfi, ka kara mana wannan zarfi, har mun saki sauraron ka mun yi zabe na karshe cikin darenmu na karshe, domin daraja da daukakan Yesu shine macecinmu. Amen.
Babu wanda zai iya cika muradin rayuwarsa a cikin wannan duniya ta wurin rayuwa shi kadai. Kowane mutum yana buƙatan wasu mutane kewaye da shi. Ba malamin da zai iya yin nasara in ba tare da ɗalibai 'yan makaranta ba. Babu mai harkar kasuwanci wanda zai samu nasara idan ba shi da waɗanda suke zuwan sayan kaya a gurinsa, wato kwastomomi. Idan ke mace ce, ba za ki iya zama mace mai kyau ba idan ba ki da miji. Idan kai namiji ne ma, haka yake. Ba yadda za ka iya zama mai ɗaukan ma’aikata idan ba ka da ma’aikatan. Sarki ma ba shi da daraja idan ba shi da talakawa. Saboda haka, duk wata nasara da za ka yi koko wani girma da za ka samu a rayuwarka, dole sai kana harka da mutane da ke kewaye da kai. Idan ma kana da wani tunani koko shiri da kake da shi, idan babu mutane wannan shirin ba zai yi nasara ba. Ba yadda za a yi mulki idan babu mutane, babu yadda za a iya kasuwanci idan babu mutane. Saboda haka, idan ka iya gane mutanen da ke kewaye da kai waɗanda za su taimake ka domin kai nasara a rayuwarka, to ya kamata ka tafiyar da dangantakarka da su da kyau da kyau. Ka kari irin dangantakar da kake da ita tsakaninka da su, ka kuma kyautata masu a komai da kake yi. Domin idan za ka hau tsani zuwa ga nasara, to lallai ya kamata waɗanda za ka tarar a hanya ka kyautata masu. Ka tuna fa, akwai mutane da Allah ya shirya su musamman domin su zame albarka a cikin rayuwarka. Idan fa za ka kai inda kake son ka kai a rayuwarka, to irin waɗannan mutane su za su ƙara maka ƙarfin gwiwa domin ka yi nasara a komai da za ka yi. Idan za ka ci gaba fa, to lallai ya kamata ka riƙa kyautata masu, ba ka dinga muzanta musu ba. Komin baiwar da Allah ya baka, idan babu mutane kewaye da kai, wannan baiwar da wuya ta bayyana ta kasance da albarka. Saboda haka, alherin da za ka yi wa mutane yakan koma gare ka domin ya ƙara ingiza ka har ka samu ka yi nasara.
Mun gode Pastor Audu da wannan guzuri. Mai sauraro ina fata an samu ginuwa a cikin shirin da kyau. A yi kokari a yi ta amfani da shawarwarai da ake ji a cikin shirye-shiryenmu. A duba rayuwa a gani ko wayannan karfafawan da ake samu ko rana tana taba rayuwarmu kamar masu bi, sai a yi kokari a yi tunani na ababen da an fito ji. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasika zuwa ga adireshinmu: Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Zan sake maimaitawa: Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria@yahoo.com. Ina godiya zuwa ga Pastor Alkali Mazuba da kuma Pastor Audu wanda sun tallafa a cikin shirin. Muna cewa mun gode. Mai sauraro, kai ma ina gode maka da kasancewa tare da mu. Gobe wata rana ce, a yi ƙoƙari a sake kamo tashan domin a samu ƙarfafawa a cikin shiri na gobe. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da wannan shiri. Ina cewa a tuna a yi addu'a da iyali kamin a kwanta.